بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ كراتمنا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيحنا الإمام الزبيدي. اليوم إن شاء الله زام درسنا 50 كما زام تاشع كتاب الحيض وتو باب ديك بياني دنغني دا أبن ديشا في حيلة حيلة الحيض أحرش اللارب في أنا نسين أستيالان وتو قرن ينأب أنا شو حاض الوادي إذا سالة قرية هنا أبن هنا قرن idan abu amma istilahin malamai fiqhu abin da ake cewa haila shine addamul kharidu min qubulil mar'ati min ghairi illatin wala wilada, wato jini da yake fitowa daga gaban mace ba tare da wani ciwo ba kuma ba tare da sababin haihuwa ba, wannan shi ake cewa jinin al'ada ko jinin haila. Haka kawai yake fitowa duk wata ya fito sau ɗaya ko duk wata sau biyu ko a cikin wata biyu ya zo sau ɗaya ko wata uku ko wata shida sau ɗaya ko a shekara sau ɗaya, duk ana samun mata masu irin waɗannan halaye. Jini ne da yake fitowa daga gaban mace ba tare da wani ciwo ba ko kuma ba tare da ta haihu ba, wannan shi ake cewa alhaidu. Kana ce masa jinin al'ada saboda al'adance yana fitowa ba wani sababi. Amma idan jini ya fitowa mace da sababin haihuwa, to sunansa nifasi ba haiba ba, sunansa jinin biki ba jinin haila ba, wannan kuma hukuncinsa daban ne. In ya fitowa mace da sababin wani illa, wato kamar a ce rashin lafiya, sai ta zubar da jinin ya ƙi ya tsaya, wannan ana ce masa istihaba, wato jinin cuta kenan, ko ka ce masa damu fasadin, wato jinin cuta, jini na rashin lafiya, to shi ma hukuncinsa daban, kuma duk za mu gani a cikin wannan bani. Malam ya ce kuma mace tana fara haila idan ta kai shekara 9, galibin malamai sun tafi sai ta kai shekara 9 take fara haila. Idan ba ta kai shekara 9 ba, to ba ta kai ta yi haila ba, duk jinin da zai fito mata to jinin ciwo ne amma ba na haila ba ne, ba ya ɗaukar hukuncin haila. Amma daga shekara 9 in ta fara ganin jini, to wannan jinin al'ada ne, alaman ta balaga kenan, in mafi karancin shekarun da mace take balaga. Amma iyakacinsa kuma gejin shekarun da yake tsayawa, wannan babu wanda ya sani sai Ubangiji ta Allah. Ya danganta da matan, wata tun shekara 60, wata shekara 70, wata 80, wata kuma tun da wuri sai ya ɗauke. Saboda haka babu wani sakamammun shekaru da mace take daina haila, tare da cewa akwai maganganun malamai kowa da irin shekaran da wato yake yin kowa. Malaiti an Aisha ta radiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajja falamma kuntu bi sarfin kiftu fadakala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana abki. قال ما لك أنا فزت؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وانا حديث أروتوش دقى عائشة والإمام البخاري أروتوش وانا بابي ديك باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. Wato babin da yake bayanin umarnin da za a bawa mace mai al'ada idza nafisna, idan sun yi al'ada. Sai ya faɗi an nufasa, yana nufin al-ha'id, saboda ana akan gaya mata hakan mace mai al'ada. Zai ce idza nafisna, idan suka yi al'ada, nan kuma ya koma jinsin matan gaba ɗaya. To daga Aisha radiyallahu anha, Allah ya gada ita, qalat ta ce kharajna mun fita, suna nufin wato su sahabbai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace la nara illa al-hajja, ba abin da muke gani sai aikin haji, wato muna ga manufar fitan mu kawai aikin haji ne, mun fita muna son mu je mu yi aikin haji a Makka. Wannan kuma a shekara ta 10 ne ba an farlanta aikin haji. Falamma kuntu bi sarifin, yayin da na kasance a wani wuri da ake cewa Sarif, sunan wuri ne tsakanin sa da Makka bai wuce mil 10 ba, amma sai kilomita 15 tsakanin wannan wurin da Makka. Sai da muka kasance a wannan wurin hiftu sai nayi haila, mana sai al'ada ta tazo. Sai haila ya zo mata, bayan kuma ta yi harama da aikin haji. Ta riga ta yi talbiya, ta yi harama da aikin haji. Fadakala alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzala ta sama sai ya shigo wurina wa ana abki, ina kuka. Saboda mun tashi hankali ne don tana tunanin ko aikin hajin ta ya ɓaci. Gashi ta yi harama da aikin haji kuma al'adanta ya zo. Tana tunanin ma ko ba ta da aikin hajin gaba ɗaya. Sai ya sa ta kama kuka don ba ta san me hukuncin hakan din ba. Wannan kuma ko a yanzu yana faruwa da mata. Za a ga mace ta zo a aikin haji, tana kuka tana neman malami za ta yi fatawa. Ta yi harama da aikin haji ko umra kuma al'adanta ya zo. Tana tunanin ko ba ta da aikin hajin ma gaba ɗaya, ko za ta dawo ba hajiya ba. Wannan abu sai ya ɗaga mata hankali. Amma abu mai sauƙi ne ba zai hana ta aikin hajin ta ba kamar yadda za mu karanta a nan. Kala sai manzala sun haka yace mata malaki me yake faruwa da ke a nafiski al'adanki ne ta zo? Qultu na'am ta ce sai na ce eh. Kala sai ta ce inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam. Ai wannan al'amari ne da Allah ta'ala ya kaddara shi wa 'ya'yan annabi Adam. Wato duk mata suna yin haila, Allah ya riga kaddara musu wannan abun, ba ke kaɗai ba ce. Ana yana ba ta haƙuri ne. Sai ce mata faqadi ma ya qabil hajj. Idan yake aikata dukkan abun da mai aikin haji zai aikata tare da akwai haila a tare da ke ɗin. Wannan ba matsala ba ne in ghaira Allah ta tufi bil bayt. Sai dai kawai ba za ki kewaye ɗakin Ka'aba ba ne. Ɗakin Ka'aba ne ba za ki kewaye ba wannan har sai kin yi sarki. Bari mu koma farkon hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Aisha tace ta tafita tare da manzon Allah ta sanar la nara illa al-hajj, aikin haji kawai suka dosa, mana sun fita tare da manzon Allah ta sanar su 120 za su je su yi aikin haji. Hijira tana shekara 10 na wannan shekarar manzon Allah ta sanar ya bar duniya, an farzanta aikin haji a shekara ta 9 zance mafi inganci. Manzon Allah ta sanar ya yi aikin hajin a shekara wato ainihin ta 10 tare da sahabbansa. Shine kuma ake cewa hajjatul wada, aikin haji na bankwana. Ba wai da yayi wasu bane yanzu yayi na bankwana ba, a'a aikin hajin da ya bankwana da al'ummarsa. Don da Allah ya hada masa sahabbai sama da 100 bayan ya yana aikin haji yana arfa sai aka saukar masa da al-yawma akamaltu lakum dinakum, yau an cika muku addini. To da aka sai bankwana da al'ummarsa, yace musu hal ballaghtu shinna isar da aiki, suka ce ka isar. Sai daga idonsa sama Allahumma shahad, ya Allah ka shaida. Sai kuma yake fanju balligi shahidu minkumul ghani, wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan wannan sakon wannan addini. La'alli la alqaqum ba'da ami hada, watakila ba za mu saki haduwa ba bayan wannan shekara. To wannan shine ban kwanan da yake sun nufi wato ainihin aikin haji. Da suka zo wannan wuri Aisha sai ta yi sai al'ada ya zo mata, wanda kuma ba ta san me hukuncin mace idan ta yi harama da aikin haji kuma al'adan ta zo ba. Sai hankalin ta tashi ta kama kuka tana kuka dangane da wannan abun da ya same ta. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya same ta a wannan wurin sai ya ce mata malaki me yake damun ki? Kafin ta bada amsa sai ya ce ana fiski, saboda ya san halin mata. Al'adan ki ne ta zo miki? To kaga anan sai ta ce wannan kalma ta ana fiski daga annafsu aka samu ta. Shi yasa tana ana iya faɗan nafisi ana nufin al'ada, ana iya faɗan nafisi kuma ana nufin jinin haihuwa, wato shine jinin biki daga annifat. Saboda wannan kalma an karɓo ta ne daga annafsu. Annafsu kuma ma'anarsa addamu, wato jini, yana zuwa da ma'anar jini. Saboda haka annafisi jininki ne ya zo na al'ada, wanda dai ba ta da ciki bare a ce ta haihu ne. Sannan za a iya cewa za a yi amfani da wannan kalman kuma a matsayin wato kin haihu ne. To sai dai mafi yawan malamin lugha sun bambanta wannan kalma ɗin, wato nafisti ga wanda take haila, sai a yi wa nunun ɗin fataha. Shin al'adanki ne ya zo a nafisti, in kuma na jinin biki ne sai a ce a nufisti nufisti sai a yi wa nunun ɗin banma sai zama ma'anarsa jinin haihuwa ne yake zuwa miki to amma wasu malamai suka ce kowane ana faɗansa a mahallin kowane ba sai an banman shi ba da ta faɗi haka sai manzon Allah sai ya rarrashe ta yace kada ki damu inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam ai wannan al'amari ne wanda Allah ta'ala ya wajabta shi akan ƴan adam ko kuma ya kaddara shi akan mata ƴaƴan annabi adam wato ma'anarsa kenan wannan ba ke kade bane kar ki daga hankalinki kowace mata ma tana yin al'ada kowace mata tana yin al'ada sannan kuma al'adan nan wato lafiya ne ga mace jikinta yana gyaruwa a lokacin da take fidda wannan jini tana samun lafiya a lokacin da jini yake fita da jinin baya fita to da zai iya zama zai iya zama mata damuwa da zai iya zama mata damuwa shi yasa idan mace ta yi allura irin na abun nan allura irin na hana haihuwa sai ya zama ba ta yin al'ada ta yi shekara ɗaya ko biyu to za a ga daga baya kuma za ta samu matsala jini zai iya farko mata ko kaga tana yin wani irin jiki wanda ya wuce hankali sai ta yi jiki da yawa ko ta dinga samun matsala saboda wannan jinin ba a fita fitansa lafiya ne lokacin da zai zama bai fita ba kuma bata samu matsala ba shi ne lokacin da take da ciki domin cikin yana amfani da wannan jinin yaron yana amfani da wannan dama mani ne ke rikitsewa sai zama jinin al'ada da nata da namijinta a lokacin da ta samu yaro wannan din ya zama abinci to da haka ba za a samu al'ada ba lokacin da ta yi ciki haka nan lokacin da take shayarwa har sai yaron ya ɗan yi watanni da yawa sannan sai al'adar ta yi dawa lokacin kila ya fara cin abinci to amma kafin nan wannan shi ne abincinsa sai zama ba za ta yi al'ada ba to amma idan babu ciki kuma al'adar yana nan kuma bai fito ba to a lokacin ake samun matsala to kenan Allah ya kaddara musu wannan nifasin saboda fitar da dotti ne daga jikinsu fitar da dotti daga jikinsu to sai zama na fitansa ɗin shi ne wato shi ne lafiya to a nan cewa an kaddara al'ada a bisa ƴaƴan annabi adam gaba ɗaya wannan yana kenan tun asalin halittan ƴaƴan annabi adam akwai mata suna yin al'ada mata suna yin al'ada ba daga baya ne al'adan ya fara zuwa musu ba zahirin wannan hadisin to amma Abdullahi bin Mas'ud an ruwaito daga wurinsa da isnadi ingantacce a cikin musannan na Abdurrazzaq yace kana ar-rijal wan nisa'u fi bani isra'ila yusalluna jami'an fa kanat al-mar'atu tatasharrafu lir-rajul fa alqa Allahu alayhinna al-hayda wa mana'ahunna al-mata'i Abdullahi bin Mas'ud yace da kan banu isra'il suna sallah tare da mata a masallaci a wuri guda to sai matan suke nuna wa maza isa suna ta nuna musu isa a masallacin to shine Allah sai jefa musu yin al'ada sai hana su zuwa masallaci a lokacin da suke da al'ada to sai zama kenan akwai wani halin da za su shiga na rauni in al'adan su ya zo ba za su je masallaci ba haka Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa kuma hadisi ne inda yake amma daga maganarsa ne ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wasu malamai suka ce wataƙila Abdullahi bin Mas'ud yana nufin tsawon haila ɗin al'adan ya daɗe a jikin mace ya zama kwana shida ko kwana bakwai wannan daga kan banu Isra'ila aka fara shi amma wannan kuma ba a nuna tuntunin wai da ba al'adan ƙila da kwana ɗaya biyu uku kawai al'adan ya tafi amma daga baya zama mace za ta iya kwana sha biyar ma tana al'ada galibi kuma suna kwana shida kwana bakwai suka ce abin da ya sa za a fassara maganar Abdullahi bin Mas'ud da wannan saboda Ubangiji ta'ala ba da kissan annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da wato ainihin mala'iku suka zo masa mala'ika jibril da mika'il da israfil za su je su halakar da alƙariyar sadum wato su halakar da mutanen annabi lutu to a lokacin cikin tattaunawa da suke yi suna gaya wa annabi ibrahim cewa su an aiko su ne zuwa ga mutanen annabi lutu za su je su halaka su matarsa tana maƙale ko tana raƙuɓe a gefe tana ji to a lokacin kamar yadda ubangiji ta dace ba labari wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye a kusa da wurin da aka ce za a je a halakar da mutane annabi lutu tsoro sai ya sa al'adan ta yi zuwa take kawai sai al'adan ta yi zuwa to kuma daga zuwan al'adan kuma wa basharnahu bi ithaq wa min wara'i ithaq yaqub sai aka masa albishir zai samu da annabi Ishaq, bayan annabi Ishaq amma zai samu jika annabi Yaqub. To kaga wannan shi yake nuna a sai mace ba ta yin ciki sai in tana al'ada. To da haka zuwan al'adan nan alaman za ta iya daukan ciki ne bayan ta yi shekaru masu yawa ba ta haihu, shekara 90 ko 80 da wani abu ba ta haihu ba, amma da al'adan ta yi zo za ka ce to amma ta lushe za ta samu ɗa. To idan ko haka ne al'adan ta ya zo ita matar annabi Ibrahim, to ai kenan tun kafin Banu Isra'ila su zo duniya a kuma ta suna yin al'ada, ba sai a Banu Isra'ila aka fara ba, domin Banu Isra'ila ai jikokin annabi Yaqub ne, annabi Yaqub shine Isra'ili, annabi Yaqub kuma jikan annabi Ibrahim ne, ko a ce ma jikan dan annabi abin nan jikan dan annabi Ibrahim, saboda haka abin nan jika annabi Ibrahim ne. To tunda jika annabi Ibrahim ne, a sai matar annabi Ibrahim Saratu ta yi al'ada, kenan tun tuni akwai al'ada kafin Banu Isra'il su zo su ne jikokin annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wannan shi ne ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi wannan hayan, fa dhahikat ay fa hadha, sai ta yi ne sai ta yi al'ada, saboda al'ada ana ce mata abdahik. Amma wasu malamin kuma kaɗan daga cikin malamin tafsiri sun fassara cewa ta yi dariya ne saboda murna za a halakar da wa'innan mutane, amma dai an fi fassara da cewa al'ada ta yi. Amma Abdullahi ibn Abbas an ruwaito daga wurinsa kamar yadda Al-Hakim da Ibn Munzir suka ruwaito da isnadi ingantacce, ina cewa annabi da al-haidu kana ala hawa'a ba da an uhbida min aljanna, shi al'ada na mace ya fara ne tun daga kan Hawa'u matar annabi Adam, uwar mu'mini, uwar mutane gaba daya, a lokacin da aka fidda ita daga aljanna a lokacin ta fara al'ada, amma cikin aljanna ba ta fara ba. To don Hawa'u ce ta fara yin al'ada kenan, tun tunin dama akwai al'ada, babu wata mata a duniya wanda za a ce a zamaninsu babu al'ada, duk da akan iya samun mace ko a yanzu sai ba ta al'ada, amma yana da wahala ta haihu. To kaga kenan a sai tun tunin dama akwai, tun da aka halicci mutane ma akwai al'ada, lokacin da aka fara halittan wato ainihin halittan mace. To wannan yana tabbatar mana dai mata suna al'ada, al'aiha ne, sai dai abinda zai fi rinjaye al'adan nan an fara ta tun daga lokacin wato Hawa'u, sannan ta tafowa, sai dai zai iya wa a can baya ba sa daɗewa suna al'adan kamar irin yanzu, da ɗan kwana ɗaya ne ko biyu ko uku, amma yanzu kuma suna kwana shida ko bakwai ko fiye da haka. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqadi ma yaqdi al-hajj ghayra an la taqufi bil bayt, duk abin da al-hajj zai yi kije ki, faqadi din ma'anan addi ko faf'ali, kije ki aikata dukkan abin da mai aikin hajji zai yi, sai dai kar ki kewa ya dakin kawa. A wata riwaya ta Imam Muslim, if'ali ma yaf'alu al-hajj, ko kuma ta Bukhari da Muslim, if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la taqufi bil bayt hatta tatahuri, kije ki aikata dukkan abin da al-hajj yake yi na aikin hajji, to amma kada ki je ki kewaye ɗakin Kaaba har sai kin yi tsarki, wato har sai al'adan ki ya ɗauke kafin ki ainihin ki je kewaye ɗakin Kaaba. Don wannan riwayan ta ce mana ghayra Allah ta tsufi bil baiti, kawai ta tsaya baraki tsawafi na ɗakin Kaaba ba, matuƙar kina al'ada. To wannan riwaya sai ta ƙara da hatta ka ƙahuri har sai al'adan ki ya ɗauke, kai dai zai iya ɗaukan kuma sai ta yi wanka ko kuma ko ba ta yi ba, don hatta ta tsahuri zai iya ba da ma'anan ɗaukewar jini kawai, zai iya ba da ma'anan kuma har da wanka. To sai zo mana a wata riwaya kuma ta Muslim, hatta taghtasili, har sai kin yi wanka, ba sai bayan jinin ya ɗauke ma mace ba za ta kewaye ɗakin Kaaba ba har sai idan ta yi wanka tukunna. Ya zo a sunan na Abi Dawud daga hadisin Jabir da isnadi ingantacce, wanda manzala ta sa yake mata wasna'i ma yasna'u al-hajj ghayra an la taqufu bil bayt wa la tusalli, idan ki aikata dukkan abin da alhaji yake yi sai dai karki kewaye ɗakin Kaaba, karki kewaye ɗakin Kaaba kuma kada ki sallah har sai kin yi tsarki. Wannan ka ga mai al'ada ba ta sallah kenan, haka ne mai al'ada ba za ta yi tawafi ta kewaye ɗakin Kaaba ba. Don su riwayoyin banda wannan wanda suke tabbatar da cewa Aisha radiyallahu anha an hana ta yin tawafi har sai al'adar ta ya ɗauke kuma ta yi wanka, kuma ba za ta yi sallah ba ma har sai ta yi tsarki din. To kuma a haka ta yi ta ci gaba da ainihin wato aikin hajjinta, har ta ci gaba ta tafi Arfa, aka tafi Arfa da ita daga bada jini ya ɗauke ta zo ta yi tawafin. Wannan hadisi yana nuna mana cewa mai haila da mai nifasi da wanda yake da hadasi, sawa'un abin nan babba ko ƙarami, bai da alwala ko kuma janaba tana tare da shi, dukkanin su ayyukan haji suna iya yi, suna iya tsayawa a Arfa, suna iya zuwa Mina, suna iya zuwa abin da Muzdalifa su je su yi jifan Jamarat, wanda ba shi yake cewa jifan Shaitan, sannan su je su yi sa'ayi ma tsakanin Safa da Marwa, sai dai dawafi ne kawai ba za su yi ba da rak'o'i biyu da ake na dawafi. Domin ya ce abin da ghayra Allah ta tsufi bil baiti wa la tusalli, saboda haka kenan sallah ma da ake na bayan dawafin ba za ka yi ba. Da a ce ta gama dawafi sai al'adan ta yazo, to ba za ta yi rak'o'i biyu na dawafin nan ba, sai lokacin da ta yi tsarki sai ta yi raka'a biyu na dawafi. To amma inda za ta gama sa'ayi abin nan dawafi ta yi raka'a biyu nan sai al'ada ya zo mata, to ya halatta ta je ta yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, don shi ba sharɗan ta masa mai ba tsarki ba. Don is'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra an la tufi bil baiti hatta taqhuri, kaga duk abin da alaji yake an ce ta je ta yi, sai dai kawai ba za ta yi dawafi bane ba za ta yi sallah ba, a sai za ta iya Safa da Marwa. Safa da Marwa ba a sharɗan ta masa tsarki ba, ko marar alwala zai yi, ko mace mai al'ada za ta iya yi idan ta gama dawafi al'adan ta zo mata. To amma a lokacin da al'ada ya zo mata kafin ta yi tsawafi, to ba za ta ce bari na je na yi sa'ayin na huta daga ba kuma na zo na yi tsawafi ba, a'a, saboda sharaɗin sa'ayi sai an yi tsawafi, ina biyo bayan tsawafi ne. Saboda haka duk za ta haƙura da su sai ta yi tsarki ta zo ta yi tsawafi tsakanin Safa da Marwa, sannan kuma ta yi abin da ta yi tsawafi na ɗakin Ka'aba, sannan ta zo ta kewaya tsakanin Safa da Marwa. Ba za ta ainihin fara wannan wato sa'ayin kafin tsawafi ba, don sharaɗin ingancin sa'ayi an yi kaddama bi tsawafi, a gabatar da tsawafi kafinsa ko na nafila ko na farilla. Wannan shi ne ma'anar wannan hadisin. To sai a ƙarshen hadisin aka ce ƙalat Aisha, Aisha sai ta ce wadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ta zama ya yi layya an nisa'ihi daga matansa bil baqar, da shanu, wato ya yanka shanu a maimakon wato iyalensa, ya yi wa iyalensa layya da shanu. Wannan shi yake nuna mana mahimmancin yin layya da saniya kenan, da mahimmancin yin layya da saniya. Mafi yawan malamai sun tafi, wanda kuma shi ne zancen da ya fi inganci, cewa raƙumi shi ya fi mahimmanci a layya da hadaya duka, sannan mai bi masa kuma shi ne saniya, sannan mai bi masa kuma rago, sannan tinkiya sai taure sai akuya. To da haka ba kamar yadda malikiya suka tafi cewa rago ya fi saniya ba, a'a, ai saniya ɗaya za ta sai raguna bakwai. Shi ya sa a hadaya da layya mutum bakwai za su iya haɗaka su sai saniya su yanka ko raƙumi, abin da ya inganta a hadisi, ya tabbata hadisi ingantacce. Amma ba za su iya haɗa kuɗi ko su biyu ne su yanka rago ba, saboda kowace saniya ɗaya tana matsayin raguna guda bakwai. Wannan shekaru na baka a sai rago ya fi mahimmanci, a saniya ta fi mahimmanci a kan rago. Sannan kuma ga hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya ce man ihtasala yawmal juma'ati ghusla janabati thumma raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqratan wa man raha fi sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يجي دو وندا يي وانكا علم وانكا جنبا يتا في مسلاة جمعة أساعة تتفرقو يي سمكو يتا في تندا حنسي زعبا شلادا كمر يايينكا راقومي كمر يايي صدقا دا راقومي كمر يايي صوش راقومي يايي صدقا دا نامان. Wanda kuma a sa'a ta biyu ya tafi, wato rana ta ɗan ja kamar ƙarfe goma haka, za a ba shi lada kamar yayinka wato ainihin abin nan saniya, kaga bai kai na raƙumi lada ba. Wanda kuma ya tafi a sa'a ta uku kamar ƙarfe 11, za a ba shi lada kamar yayinka rago, kaga shi ma nasa bai kai na abin nan, kamar ya yi sadaka da rago, kaga ladansa bai kai na wanda ya sadaka da saniya ba, kuma sammakonsu ma ba ɗaya ba ne, aikinsu ma ba ɗaya ba ne. Wanda ya tafi kuma a sa'a ta hudu kamar ce maka ƙarfe 12, za a ba shi lada kamar ya yanka kaza. Wanda ya tafi a sa'a ta biyar kamar ce ƙarfe 1, to shi kuma za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da ƙwai, kaga ladan raguwa yake yi. Saboda haka wannan shi yake nuna mana ibada da raƙumi ya fi ibada da me, da saniya, ibada da saniya ya fi ibada da rago, na rago kuma ya fi na kaza, kaza ta fi ƙwai. to haka yake alayya da hadaya ma gaba daya kuma mafi yawan malami a haka suka tafi saboda wa'innan dalilai guda biyu da na fada. Sannan hadisi na gaba shine wa anha radiyallahu anha qala kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Wato wannan hadisin Imam an-Nawawi ya rawi abun nan, Imam al-Bukhari ya rawi toshi a babin da yake babun ghuslu al-ha'id ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Wato babin da yake bayanin mace za ta iya wanke kan mijinta da kuma tsefe mata kai. Babin da ke bayanin mace mai haila mai al'ada ta wanke kan mijinta kuma gashin ba zai zama ya samu najasa ba, sannan kuma ta tsefe masa. To sai ce wa anha daga Aisha radiyallahu anha, Allah ya yarda da ita, qalat ta ce kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina tsefe kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'idun, alhalin ina al'ada, tana da al'ada a jikinta, tana haila, sannan kuma ta tsefe kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin bai nuna mana a ina ne lokacin manzala ta sama yake ba, amma riwaya ta gaba wa fi riwayatin, a wata riwaya wa huwa mujawirun fil masjidi yuduni laha ra'sahu wa hiya fi hujratiha fa turajjiluhu wa hiya ha'idun. Wato tana tsefe manzala ta sama kansa, wa huwa mujawirun fil masjid, shi yana makwattaka da masallaci, ma'ana yana mai itikafi, yana mujawara a cikin masallaci, shine yana itikafi, ya shiga masallaci zai itikafi na kwana goma ko makamancin wannan. To sai ta dinga ainihin tsefe masa kai. To amma shiga masallacin take yi, tunda tana al'ada ba za ta shiga masallacin ba, sai yake yuduni laha ra'sahu, manzala yana kusanto mata da kansa, daga cikin masallacin sai zo bakin kofar masallacin sai ya miko kansa, kuma jikinsa bai fita daga masallacin ba saboda mai itikafi ba fita daga masallaci sai lalura ko ta bukata mai tsanani, shikenan sai ya miko kansa. Ita kuma daga ɗakinta, wa hiya fi ujratiha, ita kuma tana cikin ɗakinta domin ɗakinta yana damfare da masallacin, sai abin da yake faturajjiluhu, sai ta tsefe masa kansa, wa hiya ha'idun, alhalin tana al'ada saboda bukatan haka ne. Sannan hadisi akwai darusa a cikinsa. Darasi na farko hadisin dalili ne cewa jikin mace da guminta mai tsarki ne, in ba haka manzo Allah ya sa jikin mai haila nake son ita, jikin mai haila, mace mai al'ada ba nuna in ka taba jikinta ka taba najasa, sannan baya nuna kuma cewa idan guminta ya taba ka wai sai ka je ka wanke, a'a tana da tsarki. Na ji mun yi wannan bayani a can karatutukan mu na baya, saboda haka kaga ta taba kan manzo Allah ya sa kuma zai sallah haka ba sai ya wanke ba, kuma tana al'ada. Sannan wannan hadisi yana nuna runguman mace da aka ce ba za a yi ba, idan mutum yana itikafi ana nufin jima'i ne da muqaddimatul jima', wato koyi sumbance ta, koyi rungumi jikinta, koyi sadu da ita, shine aka mai itikafi doka, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, Allah ta'ala ya ce kada ku rungumi matanku alhalin kuna itikafi a masallaci, ma'ana kar ku sadu da su, kar ku sumbance su, kar ku rungume su, amma ya halatta ta taba jikinka, ta gyara maka hulanka, ko ta tsefe maka gashinka, ko ta tsaftace maka nuri a jikinka, duka wannan ba a haramta ba, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne. Sannan hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi, abinnan mace mai haila ba ta shiga masallaci, mace mai al'ada ba ta shiga masallaci, domin ba don haka ba, ai ta shiga masallaci ta tsefe masa kansa din ya fi sauki a kan shi yana masallaci ya miƙo kan ita kuma tana waje ta tsefe masa, amma ta shigo ciki ta tsefe ya fi sauki. To amma da yake mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba, sai zama manzala kuma ba zai bata ba, shi ba zai fito ba saboda tsefe kai, saboda mai itikafi ba fita masallaci sai bukata mai tsanani, ita kuma ba za ta shigo masallaci ba saboda mai, saboda tana da al'ada. To amma saboda tsafta irin na manzala sallallahu alaihi wasallam da kokarin gyara jikinsa da gashinsa, sai miƙa mata kai, sauran jikinsa na cikin masallaci, ta tsefe sai ta mayar masa da abin nan, sai ta sake kan shi kenan, sai da cikin masallaci ya ci gaba da ibadarsa. Wannan kuma kamar yadda mai janaba ba zai shiga masallaci ya zauna ba, to haka mai al'ada ma ba za ta shiga masallaci ta zauna ba, to amma kuma an ba da daman za ta iya wucewa ta cikin masallaci idan hanyar gidanta yana bi ta cikin masallaci. Ana kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya ku waɗanda kuka yi imani, kar ku kusanci wuraren sallah alhalin kuna masu maye, kuma kada ku kusanci wuraren sallah su ne masallatai alhalin akwai janaba a jikinku har sai kun yi wanka, illa abiri sabilin sai mai wucewa. Mai wucewa zai iya wucewa, to haka kaga mai haila ma ta shiga, tunda mai janaba ma da abun ba a ganinsa a zahiri aka ce bai zai shiga masallaci ba, bare mace mai al'ada wanda gajini nan yana fitowa. Kaga ita ma ita ta fi cancanta ma kada ta zauna a masallaci, to in ko za ta tsefe masa kaya sai ta tsaya a masallacin ko ta zauna, to sai dai wucewa kawai, illa abiri sabilin. A bisa ɗaya daga cikin tafsirin wannan ayan, sai tafsirin kuma la taqrabu salata, kar ku kusanci sallah, wa antum sukara alhalin kuna masu maye, kar ku je ku yi sallah, wala junuban, haka mai janaba kuna masu janaba, kar ku ce za ku yi sallah, hatta taghtasilu, har sai kun yi wankan janaba, illa abiri sabilin, sai dai wanda yake matafiyi ne yana kan hanya, janaba ta kama shi bai samu ruwan da zai wankan janaba ba, to yake mamayayi yayi sallansa. To da haka Aisha ta ɗaukar tafsiran guda biyu gabaɗayansu, wannan shi ke nuna mai al'ada ba zai yi ainihin, wato mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba. Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne na me, na tsafta, addini na tsafta. Don manzala ta suma yana itikafi a masallaci, ba fa ya zo sallah ne ko karantarwa, itikafi ka san ka zo ka zauna a masallaci ne saboda ibada tsantsa. To amma duk da haka idan gashinsa ya dudunkule zai sa Aisha ta tsefe masa gashin, ta tsefe shi da matsefi saboda tsafta. Saboda haka babu kyau ka dinga barin gashin ka fututu ko a yayyamutse ba tare da kana gyara shi ba. Addinin musulunci addini ne na tsafta, sawa'un wannan gashin kai ne ko gashin gemu ko gashin saje da gemu da kai dutse ne, dole ne ka dinga tsaftace shi. Haka addinin musulunci ya ainihin tanada. Amma saɓanin mutanen mu za ka ga galibi suna barin gashi kuma ba sa tsaftacewa, ba su damu da tace shi ba, ba su damu da gyara shi ba. Sai ga mutum gemu sunna ne kuma gemu ado ne, don Aisha tana rantsewa tana cewa abin nan wa billazi ko wa billahi allazi zayyana ar-rijala bil-lihya, ta rantse da Allah da yi wa maza ado da gemu, haka take cewa sai gemu ado ne. To amma in ka bar shi fututu ba ka tsaftace shi, ba ka abin nan tsefe shi, to gemun ba zai zama ado ba, sai zama wani ƙazanta. Ke sa ni mai gemu in ka ganshi ba za ka so ka sake ganinsa ba, saboda baya gyarawa, sai ka ga fiskansa babu kyau kwata-kwata, sai ka ga yana ta samun matsala da iyalansa da matansa, su gashin ya dame su. Sai Allah ka gyara gashin ka nan ko ka gyara, duka bai rai damu da wannan ba. In ka kalle shi kaima za ka ga abin bai maka ba. To gemun da ya zama ado ga maza, Allah ya ba maza gemu don su yi ado da shi, kai kuma ba ka gyara shi, kaga ya zama ƙazanta kenan ba ado ba. To da haka ustazai sai su kula sosai da dukkan wanda ya ajiye gemu. Gemu ado ne, karkaja ne, kana da kum ɗinka na tace gemunka koyaushe a gida, kana da shi in za ka yi tafiya, kana da shi yana aljihunka, ko alwala ma kai ya kamata a ce akwai ɗan ƙaramin kum a aljihunka, in kai alwala ma gemun naka zai ɗan wargaje haka, sai ka fito da ɗan kum ɗinka ka gyaggyara ka sa aljihu ka shiga masallaci. Tsafta ne abu ne mai kyau. To manzo Allah yana itikafi ma, kaga dai ba wurin ado ba ne a itikafi ya sa a tsefe masa kansa, kaga wani yana maka mahimmancin gyara gashi. Sannan kuma hadisi yana nuna mana yadda manzo Allah ta sama yake mu'amala da iyalansa, ba irin yadda mu muke mu'amala da iyalanmu ba ne. Komai kawai kai za ka yi wa kanka, ba abin da matarka za ta maka. Kaga manzo Allah matarsa tana tsefe masa kai, kaga tana tsefe masa gemu. Saboda haka babu laifi ko kuma abu ne mai kyau wata ranka ce matarka ta zo ta tsefe maka kanka, ta tsefe maka gemunka. Kaga dai wa aiki ka sa ta, amma daɗin da za ta ji ba kaɗan ba ne. Ita kanta tana jin daɗi, kai ma kana jin daɗi. Ba laifi matarka ta yi maka wanka, ta shafa maka mai a jikinka, ta tsaftace maka, ta sa maka kayanka ma in ta kama, ta sa maka tufafinka da hulanka da komai, ta gyaggyara ka, ta tabbatar komai ya yi daidai kafin ka zo fita. Wannan mu'amala mai kyau ne musulunci ya zo da ita. Manzo Allah ya sama yana yi wa matarsa irin wannan mu'amala. Karka dauka ko wani abu ne na zamani, kuma wannan din shi yake kawo zaman lafiya a tsakanin iyalai, shi yake kawo zaman lafiya. Amma in ka kaurace duk irin wannan abubuwan, to sai zama kuma babu nishadi a rayuwarka da iyalinka. Sannan wannan hadisi yana raddi wa yahudu ta yanda suke mu'amala da matansu idan suna al'ada. su Yahuda idan mata na al'ada sai a ce a fidda ita daga gidan gaba daya, ba za a ci abinci da ita ba, ba za a zauna a yi hira da ita ba, ba za a kwanta da ita ba, kawai sun kyamanta suke gaba daya. To musulunci ai ya san mutuncin mutane, kuma ai mace ba ita ta me ta dora wa kanta wannan abun ba, sai dai a sa mata ka'ida na tsafta, amma yaushe za a kyamace ta a kaurace mata, ita ta sa wa kanta ne ba ita ta sa wa kanta ba. Hadisi ya tabbata kamar da Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Anas bin Malik yace annal yahuda kanu idha habat almar'atu lam yu'akiluha faqala isna'u kull shay'in illa an-nikah. Wato yahuda sun kasance idan matar su tana al'ada ba sa cin abinci da ita, to kai daga ba da al'adan ma baka ci abinci da ita ba. Sun kasance idan matar su tana al'ada ba sa cin abinci da ita, kake ne idan ba ta al'ada suna cin abinci da ita, in tana al'ada sai su kaurace mata. To sai manzo Allah kuma ya ce a'a wannan ba gaskiya bane, ku je ku dukkan komai abinda za ku yi da iyalan ku suna al'ada, sai dai ba za ku sadu da su bane. To kaga musulunci kuma komai al'ada ma ana cin abinci da ita, to kai kuma ba ta al'ada ma a kofar gida kake ci abincin ka kai kare, kaga wannan shi ma sai bikewa ne da iyali ka ci abinci tare da ita yana da kyau. To kaga Yahudawa da suke kyaman iyalan su, to musulunci sai zama babu wannan kwata-kwata, ba za a ce mace kawai don tana al'ada shikenan ta zama abin zubarwa ba, ta zama kaman bola ba, musulunci bai yadda da wannan. Hadisi na gaba, wa anha radiyallahu anha qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yastaki'u fi hajri wa ana ha'idun thumma yaqra'u alquran. Aisha radiyallahu anha ta rawaito wannan hadisi, Imam al-Bukhari ya rawaito shi a babu qira'atir rajuli fi hajarin ra'atihi wa hiya ha'id. Babin da ke bayanin ya halatta mutum yayi karatu, yayi qira'a, ya karanta alqur'ani yana kishingide akan cinyar matarsa. Tace wa anha, wato matarsa kuma mai haila, wa hiya ha'idun tana haila, ga kazanta tare da ita, amma ka kishingida akan ta, ka kwanta akan cinyanta kuma ka karanta alqur'ani, ya halatta shari'ar musulunci. Wa anha radiyallahu anha, an rawaito daga Aisha Allah ya yarda da ita, kalar tafiye kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yattaki'u fi hajari, yana kishingida a kan cinyata, wa ana ha'ibun alhalin ina al'ada, ina jinin haila, thumma yaqra'u alquran, sannan kuma ya karanta alqurani. Kaga ya nuna baya kyamanta kenan, ba ma magana ya kishingida a cinyanta ya bacci ba, ko ya ci abinci ba, ko ya yi hira da ita ba, ya karanta ma alqurani. Kaga mace don tana al'ada ba abin kyama ba ne. To wannan yattaki'un nan ya zo an fassara shi a wata riwaya wata Imam Bukhari, kana ya qara'u alqur'ana wa ra'suhu fi hajari wa ana ha'idun, ina karanta alqur'ani kansa yana kan cinyata alhalin kuma ni ina al'ada. Kenan abinda ake nufi yana dora cinyansa abun nan kansa akan cinyan Aisha ya ci gaba da karanta alqur'ani. Wannan kuma ya sha maimaituwa ko ba karatu alqur'ani ba, ko tafiya aka yi, manzo Allah yana jin bacci, sai Aisha ta zauna dora kansa akan cinyan Aisha ya bacci, kuma sahabai ya zo su same shi a wannan hali din, ba wani abin kunya ba ne. Mu a al'adan mu ne a zahiri a sarari ko a gidanka aka samu ka kwanta akan cinyar matarka kana bacci, ko mace ne ta shigo za ta juya da gudu, ko yan uwanka suka shigo za ta ce wannan wani irin abu ne, wannan ai rashin kunya ne, wannan al'adan mu ne ta bada haka, amma ba musulunci ne ya haramta ba, kuma hakan din yana da kyau. To don kada gudun kada hakan ya zubar ma da mutunci, sai kai asirrance a falonka ko a ɗakinka a inda babu wanda zai ganka, ka kwanta kan cinyar matarka kai bacci, wannan yana da kyau, za ta ji daɗin hakan kuma kai ma za ka ji daɗin hakan. Amma ka zo ka yi a sarari, ko shakka babu al'adan mu zai zama wani damuwa, amma a al'adan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba matsala bane wannan lokacin, ana yin hakan ya maimaitu kuma ba sau ɗaya ba sau biyu ba a hali wato ainihin na tafiya. To wannan kenan hadisi yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya kishingida akan cinyar matarsa alhalin tana al'ada, kuma ya karanta alqur'ani, ya karanta alqur'ani, babu wani abun kyama a ciki, babu abun kyama. Ibnu Daqiq al-Aid yace fi hadha al-fi'li isharatu ila anna al-ha'iba la taqra'u alqur'an. Ibnu Daqiq al-Aid shi a fahimtansa wannan hadisin yana nuni cewa mace mai al'ada ba ta karanta alqur'ani, me yasa yace li anna qira'ataha kanat law anna qira'ataha kanat ja'iza lama tuhima bina'u alqira'ati fi hajariha. Yace da a ce karatun mai al'ada ya halatta, ai da ba za a yi tunanin ma cewa wai ya halatta a karanta alkurani akan cinyanta ko bai halatta ba sai an buƙaci wani dalili ai manzon Allah yana yi wannan shi yake nuna kenan a sai mai aila ba ta yi tunda har ana tunanin ma wani daban ma ya kwanta kan cinyanta ya karanta alkurani ana ganin kamar an hana ne tace to za yace da a ce asali mata suna karanta alkurani a zamanin manzon Allah sama in suna al'ada to ai da bara ma a tsaya ana maganan wai to karanta alkurani akan cinyanta tana al'ada halal ne ko haramun ba shi haka yake fahimta amma dai an bashi amsa cewa abin da yasa za a tambaya ya halatta ko bai halatta ba an gina abun ne a bisa hana qira'a a wuraren da ake kyama man'ul qira'ati ala al-mustaqdarat ko ala al-makan al-mustaqdar yanzu baraka zo kan juji ka zauna kana karatun qur'ani ba za a ga abun wani iri ne ko ka je wani wuri bakin kwata ka sa kwata a gaban ka ina nufin lambato wanda ake zubar da dotti na gida ka zo ka sa shi a gaba ka bude qur'ani kana karatu ba kai ma zaka ji abun wani iri kamar baka girmama qur'ani ba to wannan tunanin cewa qur'ani ba a karanta shi a wuri mai kazanta kuma mace mai al'ada tana tare da kazanta mana tana tare da kazanta so sai ne yake tunanin to ai ba zaka manna jikinka da mace ma baka karanta qur'ani shi yasa kai amma ba ana nufin cewa ko kasancewan ana tunanin mace mai al'ada haramun ne ta karanta qur'ani ba wannan ko in haka ne sai yake nuna kenan babu dalili a wannan hadisi na cewa mace mai al'ada ba za ta karanta alkurani ba za ta karanta amma ta karanta da ka abubuwan da ta haddace domin kada haddan ya zube babu yau malamai sun tafi akan wannan cewa mace mai al'ada tana karatu alkurani don kada haddan ta ya zube amma mai janaba ne bai karanta alkurani ba saboda janaba ba ta daukar lokaci amma al'ada tana kai kwana 5 kwana 6 kwana 7 wata ma kwana 10 ai haddan zai zube to sai ta ci gaba da hadda amma taba alqur'ani ne ba za ta wato taba ba a mafi aurin mafi yawan malamu sannan imam an-nawawi yace fihi jawazu qira'ati bi qurbin najasa hadisi yana nuna ya halatta a karanta alqur'ani a wuri wanda yake kusa da najasa ga najasan a gefe ga wannan wurin kuma mai kyau ne ba a kusa da wurin najasan sai halatta ka karanta alqur'ani ba haramun bane sai dai inda zaka nisanci wurin da haka ya fito haka fiso ya zama ba wuri ne mai kazanta ba sannan kuma Imam al-Qurtubi shi kuma ya samu dalili ya samu wani hukunci daga wannan hadisi yace wannan hadisi yana nuna cewa mara lafiya ya halatta ya jingina da mace mai al'ada yayi talla idan tufafinta mai barki ne kaga tunda an jingina da ita yin karatun alqur'ani to shikenan mutum bai da lafiya ba zai iya yin sallah a tsayin ba ma ai a zauni ba tare da ya jingina ba sai matarsa ta zo ta bayansa ta daga shi sai jingina da jikin matarsa kuma alhalin tana al'ada kuma yayi sallah kuma sallan ta yi tunda karatun qur'anin ba a ji kyaman a yi shi ba ana rike da ita yana rike da abun nan ana jikin mace mai haila ba su kuma ai sallah ma ba za a kyaman yin sallah a haka ba saboda haka mara lafiya zai iya jingina da matarsa ya karanta ainihin wato yayi sallah tare da karatun alqur'ani wannan ba matsala ba ne hadisi na gaba عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مبتجعة في خميسة إذ حفت فانسللت فأخذت ثياب حيبتي قال أنفستي قلت نعم فدعاني فابتجعت معه في الخميلة وانا حديث إمام النووي أبونا إمام البخاري أروى توشي أو نبابي ليتي باب من سمن نفاس حيبا باب من دي أما تجنين بيكي دحيلة ma'anan akasi ne babu man sammal haida nifasa yake sai sai ta kadimi ta akiri babu wanda yake ambaton haila da nifasi a fadi nifasi ko ana nufin haila don hadisin ya zo da kalman nifasi ne amma haila ake ne an ummi salamata daga ummu salama radiyallahu anha Allah ya dade ta qalat kadi baina ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam nan tsakanin ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama mun sani matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tace ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubtaji'atun ina kunce wato tare da shi fi khamisatin a cikin burgo wato tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin burgo tana kunce da shi ranan kwanan take khamisa shine kita'un aswad lahu a'lamun wato burgo wanda yake baki kuma yana da zane zane ana yin sa da sufi wato gashin abun nan gashin tinkiya kuma ana yin sa da wani abu daban ko auduga ko makamancin wannan to sun lulluwa lullube dai a cikin burgo tare da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace idh hibtu kawai sai al'ada na ta zo kawai sai ga al'adanta ya zo ta ce fansalaltu sai na sulale ma'ana na fita a hankali a goyi ba tare da manzo Allah ya sani ba na son ya sani imamu nau ya ce watakila ta yi hakan al'adan ya zo maza-maza ta fita domin kada jini ya bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta dan ji nauyi ta ce ai al'adanta ya zo maza-maza sai ta je ta koma domin ta ainihin daura zaninta kafin ta dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajigan da ta zame ta fita daga cikin mayafin ta ce fa akhasu thiyaba hizati sai na karbi wato tufafi sai na je na dauki tufafin hailana wato tufafin da nake sawa a lokacin da nake haila ko kuma ka ce haibati ko wani an fada siyabu haibati tufafin hailana ko siyabu hibati tufafin hailana duk ma'anar sa ɗaya ne amma a wajen fassara yana bambanta in an zo sharhi in an ce siyabu haibati ana nufin tufafina da nake daurawa a lokacin da nake wato ainihin al'ada in an ce siyabu hibati kuma tufafina da na tanada don daurawa a lokacin da nake al'ada kaga ma'anar duk dai kusan wato kusan ɗaya ne ta ce saboda haka sai ne maza-maza na fita na jin tsoki tufafina da nake sawa a lokacin da wato nake al'ada na daura kala sai manzo Allah kuma ya ce anafisti al'adan ki ne yazo kaga nan ba biki yake nufi ba al'adan ki ne yazo mun fada a can baya cewa abun nan anafistin nan ina zuwa da ma'anan al'adan ki yazo ko kuma jin bikin ki yazo ko muka ce ana gina shi a ce nafisti idan ana nufin al'ada a ce nufisti in ana nufin jinin biki sai dai wasu malamai sun tafi akan cewa za a iya cewa nufistin ma ko da ainihin wato jinin al'ada da al'ada da biki duk ana cewa nufisti kamar yadda Abu Hatim ya hakaito daga Asma'i wani malamin lugha to sai ce anafisti al'adan ki ne ta zo miki wulfu tace sai nace na'am al'ada na ne yazo take gaya manzo Allah ta sama tace fadahani sai manzo Allah ya kira ni yace dawo ki dawo wajen kwanciyarki fabba jatu ma'ahu sai na sake kwanciya tare da manzo Allah ta sama fil khamila a cikin burgo wato ta sake dawa inda take ta je ta daura tufafinta na al'ada ta daura kwaijallenta zaninta sai ta sake dawa ta kwanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan san an ce abin nan khamisa nan kuma aka ce khamila dumanan su ne duk burgo ake nufi sai dai khamisa burgo baki wanda yake da zane zane amma khamila kuma burgo baki wanda yake da geza geza wancan kisa'un aqwad lahu a'lam shi khamisa burgo baki wanda yake da zane zane khamila kuma kisa'un aqwad lahu ahdab wato burgo baki wanda yake da wato geza dumanan sa ne sai sai ta sake dawowa wato ainihin wurin kwanciyanta ta kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana ya halatta mutum yayi bacci tare da matarsa alhalin tana al'ada sai ta sanya tufafi ta kwanta tare da shi kuma a cikin mayafi guda daya kuma zai iya taba jikinta ya ji dadi da jikinta sai dai saduwa da ita ne ba zai yi ba ta sa tufafinta ta zo ta kwanta ta daura zaninta ta zo ta kwanta tare da mijinta don manzon Allah ta sama ya yi haka tare da Aisha kuma ya yi tare da wato Ummu Salma sannan hadisin yana nuna cewa mustahabi ne mace ta riƙi wani tufafi wanda za ta keɓance shi tana sa shi a lokacin da take al'ada saboda al'ada yana ɓata tufafi sai zama tufafin lokacin al'adanta daban wanda take sawa kuma daga baya bayan ta yi tsarki kuma daban saboda tsoron kada jini ya bata tufafinta gaba ɗaya zama ko lokacin da ma take al'ada bata al'adan ma tufafin sai zama akwai alaman wato dotti na jini-jini ko alaman wani jini-jini tare da shi shi ya sa Ummu Salma ta koma ta ɗauko tufafinta wanda take sawa ko zaninta da take ɗaura a lokacin wato ainihin al'adanta sai dai wannan illan a yanzu kusan ta kusan gushewa domin mata sun samu ci gaba ba irin na da ba ta yanda za su iya kimtsa kansu mace har ta gama al'ada ba tare da wato jini ya ɗiga a jikin zaninta ba suna da abin nan da can ɗin ana yin ƙunzugu ana sa auduga ana sa wani ƙyalle a toshe farjin ta yanda jini ba zai zuba ba amma duk da haka yakan iya ainihin wato taɓa tufafi to amma yanzu kuma an samu ci gaba wanda za a iya sa wani abu da ake cewa always wanda shi na musamman aka yi shi saboda wannan zai iya tsotse jinin bayan an sa shi a sa ƙaramin wando a zuwa tsoro wani wandon ma a kai sai kaga mace babu wani abu da zai taba ainihin ganin ta in ba kautsayi ba to sai kaga kowani irin ado za ta iya yi a lokacin da take al'ada ba tare da an gane ba amma irin da ba a ci gaban ba ba irin wannan ci gaban ba to sai kaga yana bata musu ainihin zannuwan su to sai su ware zannuwa na musamman wanda ake daurawa a lokacin da wato ake al'ada amma irin yanzu kuma sai ya zama kenan wannan illa din wato kusan ta kusan gushewa amma duk da haka idan mace din jini yana bata mata zani to bai kamata a ce kowane zani take daurawa a lokacin da wato take al'ada ba مالكي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو مؤتكف فأغتسله وأنا حائض وأنا حديث إمام النووي يا روي توشي أولي باب ليتي باب مباشرة الحائض باب ليكي نونا يا حدث أرنغمي متمع الأعدى wato mijin ta rungume ta ana Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya yarda da ita kala tace kuntu aghtasilu na kasance ina wanka ana ni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin daga ƙwaryen wanka guda daya kilana junubun kuma kowanne mu yana da janaba a jikin sa kowanne mu yana da janaba a jikin sa wannan mun karanta shi a baya yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka da iyalensa alhalin yana da janaba da dukkan ruwayoyin da suka zo hannayen suna sabawa ko su tebo tare ko makamancin wannan da bayani da abin da hadisan suka kunsa amma nan da yake kilana junubun kowanne mumubiyun junubun mai janaba ne wannan shi yake nuna kalmar junubun ana fadanta ga jami'i ana fadanta ga mutum daya ana fadanta kuma ga mutane biyu kaga kilana mutum biyu ne yace junubun ko kuwa ce kace ana junubun ni mai janaba ne zaka ce hum junubun shi yasa Allah ta ce wala junuban illa abiri sai kuma ana magana da mutane da yawa saboda mutum da yawa mutane da yawa junubun masu janaba mutum da yawa junubun mutane biyu ma zaka iya cewa wato ainihin junubun to ba sai mun maimaita abin da muka faɗa akan wankan manzala ta sama da tare da iyalensa ba sai ce wa kana ya amuruni manzala ta ya kasance yana umurta na fa attaziru sai na sa farjallena in ina haila fa yubashiruni ya rungume ni wa ana haidun alhalin ina haila in haila na tazo sai ce inje in tsaura kurjale na zani na wato gewto na in tsaura in rufe daga cibiya ta zuwa guyuwa ta sannan kuma sai ya rungume ni kuma alhalin ina haila wannan shi yake nuna kenan ya halatta mace mijin ta rungume ta alhalin tana haila wata ma wani ma zai tambaye manzo Allah sallama yaya matata menene yake halatta mini dangane da ita idan tana al'ada manzo Allah ya ce murha fa ta'tazir wa sha'nuka bi ala kuma sai ta daura kurjalle wato tsakanin cibiyanta da guyuwanta kaje ka ji dadi da samanta kaga babu matsala amma ba a yadda ka ji dadi da wato ainihin kasanta ba wannan hadisin kamar yana fassara mana ayar da take cewa wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah suna tambayan ka dangane da al mahid haila ko wurin haila ya za a yi da matan ubangiji ta da yace ka gaya musu haila kazanta ne ku nisanci mata a lokacin da suke al'ada kar ku kusance su har sai jinin ya dauke sun yi wanka to kaga wannan shi yake nuna kenan mace mai al'ada ba a saduwa da ita to amma a ina za a kusa ba a ba kuma yana nuna za a ba za a kusance ta kwata kwata ba don manzon Allah yana kusantan iyalinsa sai dai baya saduwa da su ne ko kaga wannan hadisi yana fassara maka zaka iya kwanciya da ita zaka iya taba jikinta zaka iya rungumanta amma saduwa da ita ne ba zaka wato ainihin ba za ka iya yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana son ya koya al'umma sai yanda ake kwanciya da mace idan tana al'ada sai sai ta sa ainihin wato kurjallenta ta sa kurjallenta sai ya ainihin wato rungume ta ko kuma ya ji dadi da ita wannan bayani akan yanda mace ake ainihin mu'amala da ita shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk hadisin da suka zo mana sun zo ne akan cewa yana sa su daura zanin su ya ji dadi da su da sama amma tsakanin cibiyan su da guyuwan su manzala ta sama baya tabawa to duk da cewa wasu malamin sun tafi cewa za a iya jin dadi da wannan ma amma banda a faru da ita ta farji ko kuma a ji dadi da duburanta wannan kuma rana ta insha Allah za mu bayani akan sabanin da ainihin malamai suka yi a fassara hadisi na gaba saboda babu lokaci yanzu amma dai abin da yafi ijiyai yafi zaman lafiya fita daga shakka kar ka je ka fada haramun ko mutum matarka ta sa wando ko da gajeren wando ne ko ta daure ainihin daga cibiyanta zuwa guyuwanta ko ta sa dogon wando a lokacin da take al'ada sai ka ji dadi da ainihin wato samanta ka rungume ta ka ji dadi da ita domin kada tsautsayi ya saka je ka sadu da ita ka fada cikin haramun sannan Aisha tace wa kana yukhriju ra'sahu mazalla ta kuma ya kasance yana fitar da kansa ilayya zuwa gare ni wa huwa mutakifun alhali yana itikafi a masallaci sai fito mini da kansa fa agasiluhu in wanke masa kansa wa ana haizun alhalin ina al'ada ya fito min da kansa sai in wanke kan alhalin kuma ina al'ada kenan wannan ba matsala bane bare sa a ce ai kansa ya zama wato najasa saboda mai al'ada ta wanke masa kai ba wato wancan kamar hadisin baya ne tana tsefewa wani lokacin kuma ta wanke masa kai wannan duk dai tsafta ne karka bar kanka baka wankewa ko baka tsefewa ko gashinka baka wanke shi baka tsaftace shi baka tsefe shi wannan ba koyarwa ce irin ta addinin musulunci ba addinin musulunci addini ne wanda yake na wato ainihin tsafta mu koyi tsafta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran bayane na mace mai haila insha Allah sai a darasi na gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko yace malam ya halatta mutum yayi kiwon tattabaru saboda wasu daga cikin illoli da suke da shi firewa suke yi su je gidajen jama'a su cici shanyan su da makamantan haka ba za a iya kama ta daure a waje ɗaya ba
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah idan har suna cutar da mutane anguwa suna cinye musu dan shanyan su da suka yi na abinci kuma barna mai yawa to baya halatta sai a dauki mataki ne da za a shinga kai su ba za su fita daga inda suke ba ko kuma je a yi kiwon su a inda ba za su shiga gidan wani ba amma mutum ya dan shanya mace ta shanya dan shinkafa za a yi girki a ce ta tabaru su jira a kai su cinye kusan rabinsa ko kashi ɗaya cikin uku ko shakka babu wannan akwai cutarwa baya halatta to da haka mai kiwon ta tabaru sai ya dauki matakai
karatu Fatiha a sallah bayyane ko a sallah koye a karanta bismillahir rahmanir rahim kashin a karanta Fatiha
bismillah ba wajibi bane a karatun Fatiha saboda zance mafi inganci bismillahir rahmanir rahim ba aya ce a cikin Fatiha ba domin wasu malaye sun tafi aya ce a Fatiha amma zance mafi inganci ba aya ba ce saboda ubangiji ta ce qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wa idza qala alhamdulillah qala Allahu asna alayya abdi to kaga har zuwa karshen hadisin Allah ya ce ya riba Fatiha tsakaninsa da bawansa shine ma'anar as-sala idan bawa ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce bawa na ya yi bene alhamdulillah rabbil alamin yace ar-rahman ya ce majjadani rabbi bawa na ya girmama ni haka nan har zuwa karshen Fatiha din to kaga inda a ce bismillah yana daga cikin Fatiha to ubangiji da Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi sai ce wa idza qala abdi bismillahir rahmanir rahim قال الله سماني عبدي تو kaga bai zo a nan sai ya ce in ba yace bismillah sai Allah yake ba na ya ambace ni to bai fadi bai zo sai aka fara daga alhamdulillah wannan shi yake nuna Fatiha daga alhamdu take fara ba daga bismillah amma yin bismillah a sallah kafin a karanta Fatiha mustahabbi ne kuma a sirrance ake yi don ya tabbata manzo Allah sai sama yana yi a sirrance ya halatta kai amma ba wajibi bane
sai sake rubuto bayani akan waya notice yace ban karanta bayanin na faɗa daidai ba daidai ba yadda na karanta ba daidai ba ne yace malam shi fa mai sai da notice shi kanshi bai san abin da yake sai dawa ba haka ba shi ma kanshi mai sayan bai san me yake saya ba sai bayan iya bar gaban mai sayan tukunna sannan a haka ne ya jefa memory card da sim a ciki sannan wanda ya sai da masa bayan bai san akwai memory da sim din a ciki ba yace kuma nashi ne dawo masa da shi shine tambayan da ya satin da ya wuce
to wannan tambayan mun amsa ta satin da ya wuce ina ji mutum ya kai goma suka bugo min waya suka ce ba fahimci tambayan ba mun ba da amsa a gurgurdu abinda muka fahimta ni abinda nake zato wayarsa ne ta hannunsa da yake amfani da ita sai da ita ya manta bai cire sim ɗinsa da memory ba shi kuma sai ya ce ba zai dawo masa da shi ba kaga in zaka sai da wayarka kuma ko shakka babu in dai ta hannunka ne zaka cire sim ɗinka saboda nambobinka da memory saboda abinda ka ajiye a cikin memory card to kaga sai na bada ansan cewa dole ne yar masa daga baya sai aka ce a ai wannan wayan wata waya ce da ake sayarwa ga inda sifofin ta yake ana ce mata notice ko wai na dauka notice ma aka ce notice ita baka jarrabawa haka da ka sayar to wannan da yake cewa wai shi ma bai san me yake sayarwa ba wanda yake sai bai san me ya saya ba in dai zan baka amsa a bisa inda ka faɗa na sai ce to haramun ne sai da wannan wayan dan ya zama bai'ul majhul wato sai da abin da baka san ma me ka saya ba wannan haramun ne a addinin musulunci to sai dai ban yadda hakan din bane yasa ba zan haramta ba wato kai ka san abin da ka sayar kuma shi ma ya san me ya saya ya sai gongom ne ko ba gongom ake cewa ba abu ka sai abu ne kamar mota ne ta buga ba za ta iya tafiya ba sai ka zo ka sayar ka sayarwa wani ita zai je yanka ta ne sai da ita ko kuma zai je ya gyara ta ya hau amma dai ba ta motsi ba ta tafiya na'am to ba su haɗu ba to menene wannan din sai abin bayani ke zai bayanin zuwa to ba ina zuwa a lullube yake kuma yaya ya san waya ya saya a lullube ne yawwa abinda na fahimta waya ce ka san waya ka saya amma ba za ka jarraba ta ba ko ba haka ba ne ya za ku ce ba daidai ne bayani da na yi ba ai na fahimci abun in ka ce min bai san me ya saya ba fa an lullube abu ne a cikin takarda ko kwali kai ma ba ka san me ka saya ba sai ka buɗe wannan caca ne haramun ne ka san waya ka saya amma mai kyau sai mara kyau ne ba ka sani ba ko ba haka ba ne ba komai duk ana sai da rediyo irinsa ana sai da tv irinsa ko mene ma kina ma kwatance da gongon din mota akwai wanka saye ta ka je ka tada ita ka saye ta 100 ka je ka tada ita ka saye ta 300 ko 400 akwai wanka wata kitashi sai yanka ta zaka yi kila kai asara ma ya halatta kuma ka saya domin abin da yasa ka abin da ka gani ne ka saya shi wannan abu dama za a saida shi a matsayin abu wanda baya yi ne second ne kuma baya yi sai dai in ka dace zai iya yi in ka dace amma asali za a saye shi akan ba mai yi bane shi yasa ma za a ce ba za ka gwada ba inda an san in ka gwada zai yi me zai hana ka gwada babu ne zai hana ka gwada so da haka wani gungun na abubuwa ne ake kawo su daga wani wuri sai a zo a saida su a gungun din su kai kuma da ka zo saya za ka saya ne a matsayin gungun din ka saya za ka iya dacewa yi za ka iya bai dace ba to wannan ya halatta me yasa zai halatta saboda ka gani da idon ka saya ba wani abu ne aka lullube maka shi ba sannan na biyu ba wai an sayar maka shi a matsayin mai yi bane inda an sayar maka a matsayin waya ce mai kyau wanda za ta yi amfani kuma aka ce kar ka fita to kaga wannan ya zama akwai mai a ciki akwai garari za ka iya zuwa ka buɗe zama ba ta yi kaga a ciki ka ce wannan sai zama haram amma asali ma ka sayi ta a matsayin wani gungun din abu ne wanda ba ya yi amma akan yi dace ya yi sai in ka je ka samu ya yi wannan ba matsala ba ne in ma da yi ba matsala ba ne ka ji an sayar maka robobin da wayoyin da ke ciki da karafunan da ke cikin wayan da kuma gilas din da ke cikin wayan ina fata an fahimta ko ba aka ce shi ba tun aka ce ba aka gwada ba ai kawai dama za ka sayi gongomin ne da robobin da wayoyin da wannan gilas din da ke saman waya shine ka sai shi yasa ma ake cewa ba batur ma ko sawa'un da batur din ko ba batur kai dai ka sai a matsayin ka sai gongon din waya ne kaman kaya ne na bola ka je ka saye su sun gama amfani a wurin mutum ka je ka saya kai kuma akwai amfani da za ka yi da shi idan ka buɗe ya zama na tayi wannan kuma kai ka jiyo wannan kuma kai ka riba in kuma ba ta riba ma to wannan kai ba matsala ba ne domin da a ce tana yi an tabbatar tana yi ba za a sayar maka a wannan farashin ba ko za a sayar maka in an san tana yi ba za a taɓa yi za a sayar maka a wannan farashin sai kawai ba ta yi ne a mafi rinjayen zato ba za ta yi ba sai aka sayar maka gwangon dinta a wannan farashin ya halatta a saye ta ya halatta ka je ka saya duk in guda 100 ne ba ka je ka haɗa su ka saya ka je ka bibbincika wanda ta gyaru ka gyara ta ka sai da ita wanda ba ta gyaru ba kuma in za ka warga za ta ka sai da kayan cikinta kamar yadda ake yanka mota ka je ka warga za ka sai da kayan cikinta in ka samu tana yi kai tsaye ka sai da ita wannan kasuwanci ya dama kasuwanci ka shahara ne za ka sayi abu ne ko za ka ci riba ko za ka faɗi shi yasa ɗan kasuwa yana faɗuwa yana cin riba shi yasa aka halatta masa ya ci riba saboda yana faɗuwa amma babu caca a ciki domin ba dunkule abun aka ɗaure shi aka lullube shi baka san me bane ka saya ko wayar ne aka ce waya ce amma ba riba ta lullube ta ya zama haramun sai ya zama bai'ul majhul amma ka ganta ka juya ka san Samsung ne ko Nokia ce ko techno ne ko wani abu daban duk ka riga ka gani kuma yake maka ba zaka taba ba dama ba mai yi bane kenan zaka sai ta a matsayin ba mai yi bane sai dai in ka dace ne zaka yi ina rubuna ina tamani haka ne ya halatta sayan wannan wayan kuma ya halatta a sai da ita na'am ai ban gama ba da amsa ba ai na dade ina amsa fara dun na sani ban manta ba ina yi taki taki ne don ne so yi me ma hukunci sai da wayan ma tukunna yasa na fara da wannan dokar da manta shi ake ce da ne ka tuna min da fatawa yanzu rikici shine ya sai da irin wannan wayan kuma shi kike ne na halal sai da yaje shi wanda aka sayar wanda ya bude sai samu memory da sim a ciki sai zo ya gaya wa wanda ya sayar masa yace na sami memory da sim a cikin wayan nan sai yake to ka kawo mini memory card din da sim din shi kuma yace ba zai bayar ba to yanzu waye yake da memory card da sim a nan wanda ya sayar ne ko wanda ya saya amsa shine wanda ya saya kaga fatawa ta canja kenan ba kamar yadda na barwanta sadin ba don alhukmu ala shay'i farun an tasawuri ba za ka iya ba abu hukunci ba sai ka suranta shi ka ga yadda yake in ka suranta shi to ne za ka iya ba shi hukunci in ba ka suranta shi ba za ka ba shi hukunci wani abu daban yadda na suranta kuma ta sani waya ce da nake amfani da ita na sai da ita wannan kuma waya ce gwangwan da aka kawo ta saboda haka kaman ka sai abu marar amfani ne zai iya kuma ya amfane ka saboda haka kenan a nan shi kansa ma wanda ya sai da wayan bai san akwai sim a ciki ba bai san kuma akwai memory card a ciki ba to ta yaya za a yi sim din nan da memory ne ya zama nasa ba zai taba yiwa ba so da haka lokacin da ya sai ta a haka a yanda take na ya sai ta da sim din ta da memory ta in akwai batir a ciki ma har da batir din ya saya in kuma babu batir ma dai ba zai sake dawa kuma yace ba ni batir ba kamar yanda wanda ya sayan nan ba zai dawo wanda ya sayar masa yace ni fa ban samu sim a ciki ba sim card ba ban samu memory card ba ka kawo mini kaga bai isa ya faɗi haka ba to haka wanda ya sayar ma bai isa ya ce a kawo masa wannan memory ko wannan sim din ba na fata mun fahimci haka ko da haka kenan wanda ya sayar ba shi da gaskiya na wanda ya saya ne duk abin da aka samu a ciki na wanda ya saya ne shine ya ci riba abin da aka rasa a ciki kuma to wanda ya saya shi zai asara nan ma ba zai sake dawowa ce a mayar masa ba wannan shine ka'idar ciniki al-kharaju bid-daman in za ka ci riba wanda mai daukan asara shine mai cin riba akwai abin da muka rage ba mu faɗa ba akwai wani abin da muka yi bayanin sa akan kuskure ba haka bane in akwai gyara wani ya gyara na eh to wai da ta kace dawo ya zo ya ce maka ya samu memory card da sim ba to bari mu in fara maka tafsiri guda biyu ka fahimta idan abokin sa ne dama suna hira da shi ko a wuri ɗaya suke sun zai sai wai nan har na samu sim a ciki ma da memory card to me mai fin sa zan ya faɗa yana murna ne ya samu ƙari ma akan abin da yake zato kaga ba cewa ai zan dawo maka na cuce ka ko wani abu ba kaga ba wuta a cikin wannan magana in a haka ne hira ne yake yi amma haka kawai baka da alaka da mutum ka je gida ka buɗe ka samu memory da sim sai ka sake dawowa kace mallam dazu na sai wayan na aure ka na samu memory da sim ba da sim card ba to kaga wannan wuta yayi kaga dole mai wannan wanda ya sayar ma din ya nuna ya tishi wa wai sai to dawo mini da kayana ai wannan nawa ne kaga ya dawo da an kemiyar masa da jiji ya tuci kansa shi ya wuta to amma ina kikkiawar zaton da nake yin hira suke dama mutumin zane ko ya san shi watakila ya zo ya bashi labari ga abin da ya samu saboda murnar da yake kaga wannan kuma ba za a ce don me yasa ya faɗa ba sai mai kuma ya rage a tambayan shi kenan ba ta ƙura ba wani abu da ba ta shi kenan
wannan yake kira malam lokacin da nake lokacin fidda zakkana ya yi saura wata ɗaya na fidda ina ƙoƙarin yin lissafi sai aka biya ni wani kuɗi na kashe lokacin da wata ɗaya ya yi ya fata ba shi kuɗi da aka zo sai aka biya shi ya kashe wancan kuɗin ɗin lokacin fitar da zakkansa ya yi zai haɗa da har da kuɗin da ya kashe ya ci ne ko dai zai kirga abin da yake a ƙasa kawai
idan lokacin fidda zakkanka bai yi ba duk kuɗin da ka kashe ba za ka lissafa da su ba sai watan ya shiga amma kar ka yi wayo ka je ka dinga kashe kuɗinka don kar ka cire zakka kamar yadda ake tuhuman wasu masu kuɗi dab da watan fidda zakkan sai a je a sai filaye da gidaje a yi ta sayan kadarori wani kara cire zai ba a cire zakka sai a zo a sai da wani na kadarori kaga wannan an yi wa Allah wayo ne to mutum ya yi don haka Allah zai tambaye shi amma ta kama ne ka kashe kuɗin sai ka kashe su kuma watan bai shiga ba ko miliyan ɗari ne babu zakka a kansu sai in a cikin wannan watan ne ka kashe to shine za ka yi lissafi da su domin zakka ta riga ta wajaba a kansu kafin ka kashe su.
na samu mutun yana sallah a masallaci na bi shi sallah da muka idar da sallah daga baya sai na fahimci a sai mutun kurma ne mala ya sallah na yake
to kurma dai gaskiya ba limanci kuma kurma yana yi wa kurame ɗan uwan salimanci sai dai ya bi sallah don kurma ba ta wata hanyar da za a koya masa karanta fatiha bare ya fahimta shi dai zai yi ruku'u da sujjada ya dago iya abin da zai iya yi kuma Allah zai karɓi sallansa haka to amma kai kuma tunda zaka iya karanta fatiha da rukunai duk abin da ya kamata zaka iya sallama assalamu alaikum kaga rukuni ne zaka iya Allahu akbar kabbaran harama rukuni ne ni ina gani in ka fahimci kurma ne saboda fita daga shakka ka je ka maimaita sallanka don kurma ba malamin da yake kurma zai iya limantin waɗanda ainihin suke masu iya kira'a ko masu iya kabbaran harama da sallama
wannan yake cewa malamin wai da akwai turare da aka keɓe masu kyau
ana son dai a sawa gawa turare musamman almiski amma ba dole bane ko ne irin turare za a iya sawa a sa aljikinsa a sa alikafani har wanda za a wanke gawan da shi na ƙarshe ya zama an sa turare sai a wanke gawan da shi na ƙarshe sannan alikafani ma a sa turare amma ba ware an ce lallai sai irin turare kala kaza ba amma ana faɗan almiskin nan saboda ya fi ƙanshi akan sauran turaruka amma kowanne ma aka sa ya yi
yace wannan tambaya da shi na ƙarshe insha Allah take cewa wai mutum da ya mutu mace ce ta mutu tabbar jikokinta guda uku daga su kuma ba wasu maza guda biyu da mace ɗaya malam ya za a raba su gado sun cancanci su ci gadonta
to jikokin wani iri na akwai jikokin da ba sa gado akwai kuma wanda ba akwai wanda suke yi kaga idan jikokinta ne ƴaƴan ƙetta to waɗannan ba za su yi gado don banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id ƴaƴan ƴaƴanmu maza su ne ƴaƴanmu amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata ƴaƴan wasu mutane ne daban don ita ma ba ƴaƴanta ba ne ƴaƴan mijinta ne kai kuma ita ce ƴarka ba ni za su zama ƴaƴanka ba su zama ƴaƴanta ba amma ɗanka in ya haifi ɗa ɗansa ne saboda haka ya zama ɗanka shi ne zai yi gado idan jikokinsa ne shi ya sa a ribin gado ba a cewa jika ba a ba ka wannan sai da ya ce ɗan ɗa ko ɗiyar ɗa yauwa amma ba za ka ce jika ba in ka ce jika zai iya ɗaukan mace saboda haka gado yana da yarensa na musamman da ake amfani da shi to mun yi bayani cewa idan jikoki ne na ɓangaren ƙya mace ba za su yi gado ba amma in jikokinta ne na ɓangaren ɗanta na namiji to za su gaje ta kamar yadda ita ma za ta gaje su idan aka rasa me aka rasa ƴaƴa idan iyayenta ba sa nan iyayen yaran ba sa nan su jikoki suna gado kamar yadda wato ita ma take wato ainihin gadon jikanta na'am
ba riba ne take
ya tambaye da za a riba gadon ne take namiji da mace maza biyu mace ɗaya idan maza biyu mace ɗaya ne za a dama za a yi zakari misal hazil unsa ne namiji ya ninka mace ɗaya kenan zan za a kaddara babu wani mai gado sai ƴaƴan ɗanta maza biyu mace ɗaya sai a kasa dukiyar biyar ita ƴa mace nan za a bata kwaya ɗaya su kuma sauran jikoki jika mace za a bata guda ɗaya sauran jikoki guda biyu maza kuma ƴaƴan ɗanta za a basu guda biyu shine ma'anar lizzakari hazal unsayin saboda haka biyar za a kasa mace tana da kashi ɗaya su kuma maza guda biyu suna da kashi biyu
akwai kuma masu roƙo addu'a daban daban akan matsaloli biyu akai
masu buƙata addu'a Allah ya biya musu buƙatunsu alkhairi kuma Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اعطيت تبارك ربنا وتعاليت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين